أما بعد الأنقاء المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بايونا جيكوة أدن المسلمين في أيوم من أيام الثلاثة شاكة قد جوات الشدة إجراء مضان الله صلى الله عليه وآله وسلم سنة دقوة هذا تريه قدودة ثلاثين دسرة بلدك السورة ومنا شدة جوات وقوكو شكرة تدبو بيودة قوم شاكة قد Allah ta ji haka cikin wannan masallaci don ci gaba da karatu a cikin littafin Al-Adabul Mufrad na Imam Bukhari. Don ci gaba da karatu a cikin littafin Al-Adabul Mufrad na Imam Bukhari. Idan ba manta ba kuma wannan sati mun kwana ne a babul wasati bil jari, babin da yake magana akan wasiya ga makwabci. Mun karanta hadisi guda biyu, na farko hadisin Aisha wata take cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa malaika Jibril bai kasance yana masa wasiya akan makwabci ba har sai da tsammanin cewa za a gadar da makwabci ko da makwabci ga makwabci shi. Hadisi na biyu kuma shine na Abu Shurayh, wanda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya tunda imani da Allah da ranar lahira ya girmama bakon shi ko ya tsaya ga bakon shi, a gaba ta bi ta hadisin ya girmama makwabci shi sannan kuma ya zama to ya faɗi alkhairi ko ya yi shiru. Yau za mu tashi a babi ne na gaba da yake cewa babu haƙƙin jari, babin da yake magana akan haƙƙin makwabci, me ya girman haƙƙin makwabci, me ya kamata lalle makwabci ya tsare mashi. Hadisi na farko shi ne da za mu karanta mai lamba ta 103 yace haddathana Ahmad ibn Humayn qala haddathana Muhammad ibn Qubay am Muhammad ibn Sa'd qala sami'tu aba wahyatan kala'i قال سمعت المجداد بن الأسود يقول سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه عن الزنا قالوا حرام حرمه الله ورسوله، فقال لأن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره، وسألهم عن السرقة قالوا حرام حرمها الله عز وجل ورسوله، فقال لأن يسرق من عشرة أبيات ومن عشرة أهل أبيات أيسر عليه من أن يسرق من بيت جاره. ولهنا حديث نفر قول الله متاشي شكما أنكر قول إذا جوال سابي لأجي كريشي أبا ضبية الكلاعي أبا ضبية الكلاعي tabi'ai suke ce in banda sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama babu wanda za a kwatanta shi da shi a girman daraja da martaba cikin addini. Ya rayu ne a garin Hinsa ta kasar Iraq, kuma yana nan cikin kusur da Umar dan Khattab ya ko ta hudu ba da ake karanta biljabiya, wanda Umar dan Khattab ya karanta idan sama in shaqat, yana karantawa da yazo maganar sujjada ya sako daga kan mumbari yayi wannan sujjada din. Wasu kuma cikin masu tarihi suna kirgaye cikin sahabbai dan ya musulunta a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, sai da abin da ya tabbata ba sa'ad da sa'ad da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba. Cikin alfarmansa akwai sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da suka yi riwaya a gurin shi. To shi da yake riwaya da Jami' Qidad ibn al-Aswad, shi kuma Jami' Qidad ibn al-Aswad sahabi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, wanda asalin sunan sa shine Jami' Qidad ibn Amr al-Aswad ibn Abdul Wahab, shi ne dan rike shi bayan ya dawo garin zama kai da zama, haka sai mai da shi kamatta sai ake danganta shi zuwa gare shi, ake ce masa Miqdad ibn al-Aswad. Da haka ya shahara a bayan musulunci, kuma ya soke mutum ya danganta kansa da sunan wani sai ya dawo ki amfani da sunan mahaifin shi Miqdad ibn Amr. To amma dai ya riga ya shahara da Aswad, shi yasa duk inda za ka tsaba haka cikin tabi hadisi za a kira sa Miqdad ibn al-Aswad. Amma idan tarihin sa take da wani zafin za a ga an bani ne Qidad ibn Amr, wani ko kuma za a bani ne Qidad ibn al-Aswad, duk dai mutum ɗaya ne. Al-kunya shi ana ce mashi Abu al-Aswad, ko a ce mashi Abu Amr, ko a ce masa Abu Ma'bad. Imam Zahabi da yin magana a kan tarihin sa yake cewa dogon mutum ne, yana da timbi, kuma gashinsa akwai yalwar gashi a kansa, kuma yana da ɗan daradaran maganai, idansa manya-manya ne haka. Sannan gidan idanunsa ta yi tab da za ta haɗe. Bibi ce a cikin ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, karajan ita manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ita kuma ta hagu ta haɗe da ta dama. shi kuma mai kila ibn al-aswad giransa tayi dab da za su haɗe da juna mutum ne mai kurjini kana ganin sa za ka ga kurjinin sa ya kama shi ya kai wajen shekara 70 a duniya kafin Allah ya karɓi rayuwar shi a duniyar sunna hadisi 42 aka rawaito a hannun shi Imam al-Bukhari da Muslim sai ittifaqi hadisi kana dike ba ɗaya ne kak wasu malama suka ce Muslim ya rawaito masa hadisi guda uku Imam Zahabi yace guda hudu ne ya rawaito Imam al-Bukhari kuma ba samu hadisi ɗaya da ya rawaito ba in banda wanda suka yi ittifaqi tsakanin sa da Bukhari da Muslim to shi wannan mai kira Ibn al-Aswad yana da matsayi a cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da ba'a yakin Badr wata aka yi da niyyar karɓar ganima kuma sai Allah ya kaddara yaki za a yi tsakanin Qurayshawa da mutanen Madina ko da musulmi da aka to manzo Allah sai ga dukkanin sahabban shi ba su da shiri a wannan yaki sai yake take musu ashiru alayya ayyuhan nas ashiru alayya ayyuhan nas ashiru alayya ayyuhan nas ku bani shawara ku bani shawara ku bani shawara kamar manzon Allah baya so ya tunkari yaki sahabbansa ba su gama shiryawa ba to shi wannan mai kira Ibn al-Aswad ne da ya karba ta farko da ta motsa farjinin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine yaje gaban manzon Allah ya tsaya a kai shi yace kamar kana jin tsoro ne kar mu gaya ma irin abun da Banu Isra'ila suka gaya annabi Musa idhhab anta wa rabbuka faqatila inna hauna qa'idun yace wallahi mu muna tare da kai abinda zamu ce shine idhhab anta wa rabbuka faqatila inna ma'akum muqatilun kai dai kai da ubangijinka ku yaki muna tare da ku a matsayin mayaka yake kuma na rantsa da Allah inda za ka nuna mana teku wani guda ke kiransa barkil azimal yace inda za ka kutsa da mu haka ka ce tsakiyar ka kake so ka je ko ka tsalle kai te wani da Allah za mu je ka babu wanda zai zame a cikin ka sai aka ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi murmushi ina Abdullahi ibn Mas'ud yake cewa ina ma shine ya gaya wa manzon Allah wannan kalmar aka mai murmushi ya fa a zaman da ke duniya da la ayyama da ke duniya da duk abin da yake cikin ta yana da gaskiyar falalashi falalata ta biyu na kawo ta ne dai kawai saboda ya zamanto in mutum ya ci karo da ita ya san magana kallon da zai maka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a riwayar Tirmidhi an rawaito hadisi yake cewa Allah madaukakin sarki ya umarce ni da san mutane guda hudu kuma Allah ya bani labari cewa shi ma yana son su sai sahabbai suka ce ga ya mana su su wane ne sai fi aliyun minhum sai da mai ta haka uku ali na cikin su ali na cikin su ali na cikin su sai ce wa abu zarrin wal miqdad wa salman wadannan mutanen guda hudu wata kila wannan ne yasa ai shi a suka yi tuciya a bayan wannan hadisi din to amma hadisin Imam Tirmidhi ya rawaito shi Ibn Majah ya rawaito shi Hakim ya rawaito Imam Ahmad ya rawaito ta hanyar sahabi ko kuma misali ake kiran shi sharik an Abi Rabi'ata an Ibn Buraida an Abihi marfu'an to malamai da suka bude suka ga shi wannan sharik din kwata kwata baya iya haddace abin da ya sabu na hadisi sauran malamu kuma aka ce ma ba amma san su a duniyar hadisi ba da wannan ne Imam Al-Albani illa da hadisin yake da'ifi ne a cikin silsilatul ahadith da'ifa wal mawdu'a hadisi na 7 shafi na 129 lambar hadisi na 3128 ya rasu ne a shekara ta 33 da hijira kuma Ibn Affan lokacin da khalifa musulmi shi ya sallace shi kabarinsa yana ganin baqiya tunda ya mutu ne a garin Madina wasu kuma suka ce wani guri ne kauye kilomita 10 tsakaninsa da Madina amma da yin rasu kuma matsayin sa na sahabbai haka mutane suka dauko shi a kafa da suka yi tafiyar kilomita 10 da shi suka kai ga kabarin baqiya suka binne shi tare da ayyukan sahabbai Allah ya ji kai shi Allah ya gafarta mishi to shi ne kira da Ibn al-Aqwar shi ne yake cewa ta'ala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ashabahu al-zina manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya tambaye sahabbai shi me za ku ce dangane da zina ya kuke kallon zina laifi ce ko ba laifi ba tana da girma ko ba ta da girma kalu da suka ce haram ita zina haram ce haramahu Allah wa rasulu Allah da manzon shi sun haramta yin zina a qur'ani Allah ya ce wala taqrabu zina kada ku kusanci zina wani gurin kuma cikin hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake la yazni zani bina yazni wa huwa mu'min mai zina ba zai yi zina ba daidai lokacin da yake zinar ko a cikin tare da imani babu imani a tare da shi lokacin da zai wannan zina din yasa suka ce to Allah da manzon shi sun haramta wannan zina din to sai manzo Allah ya ce tunda kun san haramun shi an haramta ta duniya da lahira sai ce to la an yadhni ar-rajulu bi ashri miswati aitharu alayhi min an yadhni bimra'ati jarihi sai ce to wallahi mutum yayi zina da mace ɗaya har guda goma aitharu alayhi yafi mashi sauki min an yadhni bimra'ati jarihi akan yayi zina da matar makwabcin shi da mutum yayi zina da matar makwabcin shi girman laifin da gore shi gare ya fita titi ya nemi ƴan mata guda goma ko matan mutane guda goma yayi zina da su yafi mai saukin zunubi da bala'i a wajen ubangiji kan ya nemi matar makwabcin shi Allah ya kare mu to idan za a linka bala'i har sau goma wani na kwatanta maka kisa nan mutumin da aka linka bala'i saboda shi yana da girman hakkin da ya kamata a kare mishi wa ta'alahum anis sarika sai baki tambaye su me za ku sai dangane da fata ita ma fa sai suka amsa mishi haramun sai haramun shi harama Allah azza wa jalla wa rasulu Allah da manzon shi sun haramta ta kuma ta zama haramun har Allah madaukakin sarki da shi alkiya mishi fa kala sai manzon Allah sai da an yasrika min asharti ahli abiyati yace wallahi mutun yayi fata a gidan mutane goma aitharu alayhi yafi mashi sauki min an yasrika min baiti jarihi akan yayi fata a gidan makwabcin shi da ka dauki naira goma gidan makwabcin ka gara ka zagaya gidan mutane ka dauki dubu goma goma har gida goma yafi maka sauki kan ka faci kwandala daya a gidan makwabcin ka Allah ya kare ni to shi yasa wani malami imamu al-manawi da yayi da sharhi na jami'u sagir na imamu al-qurtubi sai yake cewa ma'anar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ta la ayyadhni ar-rajul bi ashri tibiswati khairu lahu min an yadhna bi mar'ati jarihi sai yace abin da zai shiga cikin wannan ma'anar shine baiwar makwabcinka ita ma in kai zina da ita tana daukan haƙƙi irin na matashi haka ne yar makwabcinka in mutum yayi zina da yar makwabcin shi to bala'in da za a bai ya fi a masa na ko ya fi na wanda ya zina da mata goma a ciki a kan mutum ya zina da yar makwabcin shi haka ne idan mutum makwabcin shi ma ba ta a gidan shi take ko ya sako kanwar shi ita ma sai ta samu dama ka nemi kanwar shi ko ka nemi yashi ko ka nemi babarsa wannan bala'in ana linka shi kan goma a kan mutum ya zina a bakin titi me yasa sai ta da anna min haqqil jari ala al jari alla yakunahu fi ahlihi yace saboda cikin haƙƙin makwabci akan makwabci shine kar makwabci ya ci amanar sa a cikin iyali shi kuma iyali ya hada da mace ya hada da baiwa ya hada da ya ya hada da kanwa ya hada da ya ya hada har baiwa da yake mallakar ta fa in fa ala imamu al-manawi yake cewa inda mutum zai aikata kana iqabu tilka zaniya ta'adu da iqaba ashir zaniya yace wallahi da mutum zai aikata hukumar ta daidai take da zina guda goma a gidan makwabta haka dai ro magana akan fata irin wannan yayi shine yake cewa dan a nuna maka babban haƙƙi ko dan a tsoratar da kai akan girman haƙƙin makwabci kar a tutar da shi da aiki kuma kar a tutar da shi da magana ya fa haƙƙin makwabci kar a tutar da shi da magana kar a tutar da shi da aiki Allah ba mu iko kiyayewa sai babu na gaba yace babu yabda'u bil jari babin da yake cewa mutum ya fara da makwabcin shi idan zai yi kyauta in zai yi sadaka in zai yi alheri in wani abu ya taso na bajinta to ya fara da makwabcin shi sai ta hadathana Muhammad ibn Minhal an karɓo hadisi daga Muhammad ibn Minhal قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا عمر بن محمد عن أبيه عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زال جبريل يوصيني في الجار حتى ظننت أنه سيورثه حديث لقب حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن داود بن عبد الشابور وابي اسماعيل عن مزاهد عن عبد الله بن عمرو انه ذبحت له شاة فجعل يقول لغلامه اهديت لجارنا اليهودي اهديت لجارنا اليهودي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما قال جبريل يسري بالجاري حتى ظننت انه سيورثه. حديث نبوي حدثنا محمد بن سلام قال اخبرنا عبد الوهاب الثقفي قال سمعت يحيى بن سعيد يقول حدثني ابو بكر ان عمره حدثته انها سمعت عائشه رضي الله عنها تقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما زال جبريل يسري بالجار حتى ظننت انه ليورثه. وانا حديث دم موسى اريش اباي وانسان ساكن اكن حديث عائشه من لمبا تفرقوا dukkan su dai da hadisin nan na Aisha din da hadisin Abdullahi dan Uba da hadisin Abdullahi dan Amr bin al-As da na Aisha da aka rubuta a yau dukkan dai manzon Allah ne cewa malaika Jibril bai gushe bayana mun wasiya akan makwabci har sai da nayi tsammanin cewa za a gadar da makwabci a cikin dukiyar makwabci shi. Sai dai hadisin Abdullahi bin Amr shi kinki ya ce ko akuya ce aka yanka a gidan shi da aka tashi ana gama tuta sai yake tambayar mai fitar makwabcin mu wani da Yahudi an kai mashi ana tuna sai ta masa makwabcin mu wani da Yahudan nan an kai mashi makwabcin mu wani da Yahudan nan an kai mashi ya tambaya ya tambaya sai ya tambaya kamar za a ce me kawai nake sai wannan tambaya sai ce naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ma za la jibril yusini bil jari hatta walantu annahu sayawrifuhu cewa nan ne ba shi gado wannan ya faki ta to ko da mai hakuncin mutum ba yahude ne ko ba nasare ne yana da hakkin lalle idan abu alkhairin ka yazo ka sadar me shi Allah ba mu ikon sadarwa. Babu ya hadi ila akrabihim baban babu da yake magana idan mutum ya tashi kyauta to cikin makwabtanka kai kyauta ga wanda kofarsa da kusanci ga kofar ka in za ka wa makwabtanka alheri a duk wanda muna magana akan alheri da sadar zaman ka ko da kuma kyautatawa to in ka tashi kyautatawa wanda kofar da tafi kusa da kanka shine mai haƙƙi na farko. Haddathana Hajjaj ibn Minhal qala haddathana Shu'bah qala akhbarani Abu Imran qala sami'tu Qalha an Aisha qalat qultu ya Rasul Allah inna li zawaini fa ila ayyihima uhdi قال الى اقربهما من كبابن شي wannan hadisi an karbo daga nan Aisha tace nace da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina da makwabta guda biyu inda ni jarayi fa ila ayyihima umti to wannan su zan kai kyauta ta idan na tahi zan yi kyauta wani gidan zan kai wannan makwabcin ko wannan makwabcin. قال سيما ذا الله يتعى إلى أقربهما من كبابا جوان دي بيك كسنشي دا قوفا كوان دي بيك كسنشي دا قوفا وانا تكاني جيرانشي دا جيرانشي سنزا تاك قوفا تاني بومن وانا كما دا الله تانا قوفا تاكي تارس كوان دا اجي دا تاكي تارس شيني ذا أفارا واجو تاكا فن ايكو تاكا وانا ذا اجي دا تاكي تاركا فن اجي جيرانشي da hadisi ne gaba shi ma dai mai ma'ana wannan ne shi haddathana Muhammad ibn Bashar qala haddathana Muhammad ibn Ja'far qala haddathana Shu'bah an Abi Imran al-Jawni an Talha bin Abdullah rajul min Bani Taym bin Murra an Aisha radhiyallahu anha qalat qultu ya Rasul Allah inna li dharaini fa ila ayyihima uhdi qala ila aqrabihima aqrabihima min kibaban shi ma dai kusan kusan hadisin da ya gabata ina da makwabta guda biyu wannan su zan yi ma kyauta sai manzo Allah ce wanda kofar ka tafi kusanci da ke shine zaki wa wannan kyauta din dan na ramu kallon hadisi ne lamba 107 da mai lamba ta 108 dukkanin su hadisin Aisha ne kuma kusan duk isnadi guda ɗaya ne ko inna la mutamu wa taqwala da yasa Imam al-Bukhari ya maimaita hadisi tsakanin nan da can hadisi ɗaya ne ma'anar shi ɗaya kuma duka daga nan Aisha me yasa maimaita hadisin lokaci ɗaya sau biyu malaman mu tsalau na hadisi da dai akalle suna da amana magana. isnadin ya daban ba na'am me ya bambanta na farko da na biyu na'am mala yake bambanci na farko shine Imam al-Bukhari yana da sunan maka yayi karatu a wajen malamai guda biyu kuma dukkan hadisin an same shi da lafazi iri daya hadisi na farko Hajjaj bin Halid hadisi na biyu Muhammad bin Bashar dukkanin su malaman shi ne ya riwaya a hannun shi faida da bi da zamu samu fa a cikin maimaita hadisi su malaman hadisi in suka maimaita hadisi da isnadin shi akwai wata faida lalle da akwai a kan babu a kai kuma ka lalle zafin shi la kuma sun yi rafi insha Allah an ce malaman hadisi suka yi tafiya sama da kilomita 100 ko su yi tafiya ta kwana 10 dan neman abin da ake kira isnadul ali ko an san isnadul ali ai ko isnadul ali a cikin mutsalar hadisi abin da ake kira isnadul ali da isnadul nazil al ali wal nazil to Imam Bukhari ya zo ya rawo hadisin da isnadi guda biyu dan ya nuna maka dayan su ali ne dayan nazi idan hadisi ya zo ta hanya guda biyu malaman hadisi suna kirga yawan mutanen da suke cikin isnadin daya biyu uku hudu wannan yake da daya biyu uku hudu biyar wanda ya zo da mutum ya fi kankantar mutane ko to ya fi kima ya fi daraja saboda sabuwar kuskure a cikin mafiya kankanta yana da wuyar samu akan wanda yake da yawan mutane to dai ke sai ga maka yayin da wayar hadisin ta hanya guda biyu ɗaya isnadi ali ne akwai mutane ka a cikin shi ɗaya kuma isnadi nazil ne akwai yawan mutane a cikin shi inda za ka kalla hadisi na farko za ya Hajjaj bin Halid sai ce haddathana Shu'bah daga malamin Imam al-Bukhari kawai sai Shu'bah a hadisi na biyu kuma daga haddathana Muhammad bin Bashar sai aka samu wani malami a tsakanin su shi ne Muhammad bin Ja'far sannan sai ce Shu'bah nan mutum ɗaya ne tsakanin sa da shi uba nan mutum ɗaya biyu ne tsakanin sa da shi uba yana so nuna maka ɗaya ali ne ɗaya nazir fa'ida ta uku ba da za mu samu a hadisi akwai wata fa'ida da ta zama zahira a cikin hadisin ta uku na'am 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 min bani tayyib ibn murra mala ya sake kawo da fa'idar da zamu samu sa uku hadisi na farko sanda Imam al-Bukhari ya zo da yace akhbarani Abu Imrana sai ce qala sami'tu Talha naji Talha malama ji to da suke ta a abaki mutum kawai haka ba sunan mahaifin shi ba sunan garin su a kashe fankan nan mai fatmana ba sunan garin su ba sunan makwabcin su ba injiyar su ta tsakiya wannan ne suke kiran shi muhimman da mutumin da ba za a gane ko waye ba kawai aka ce Talha wata kira garin nan Talha suna da yawa to riwaya da bi sai ta ga maka wannan Talha ne sai yace shine Talha ibn Abdullah wa ya Talha ibn Abdullah sai yace rajulun min bani Taymi ibn Murra wani mutum ne dan kabilar Taymi ibn Murra yanzu an san sunan mahaifin shi an san sunan kabilar shi a dalilin riwaya ta bi wani da rafin kadan daga faida da ake samu a cikin maimaita hadisi kuma mai tsarkina da hadisi ko da ma'anar sa gura ɗaya ce Allah madaukakin sarki ya bamu dacewa to shi wannan hadisin da muka karanta da Aisha take tambayar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam idan makwabci zai yi kyauta ga makwabcin shi wanda ya kamata ya fara da shi sai manzon Allah yake wanda ya fi kusanci da gidanki malamai sun fada fiqhu da yawa da zamu samu cikin hadisin kadan da na tsakuro su ne kamar haka fiqhu na farko da zamu samu ita Aisha da ta tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai ya ce ai in zaki yi kyautar sai ya bata labari cewa annahu man qaruba babahu aula biha min ghairihi wanda kofarsa ta fi kusanci shine ya fi dacewa da kyautar ki akan wanda kofarsa take da nisa sai sai fa dalla bi hada annahu auladu jami'i huququl jiwari wa karami al-ishra wal birri mimman huwa ab'adu minhu baban yace wannan sai nuna mana kenan duk wani haƙƙin makwabtaka da zaka sauki wanda kofarsa ta fi kusanci da gidanka shi zaka fara sauki a wannan haƙƙin na makwabtaka wani karancin ka na rayuwa da zaka yi kin wannan musulman da kofarsa ta fi kusanci a kan shi zaka fara haka in wani abu na burgewa na babin ta ya taso wannan dai mutum shi ne zaka fara da shi a cikin rayuwa wannan shi ne fiki na farko da za a samu duk wani haƙƙi na makwabtaka duk wani alkhairi duk wani babin ka fara da mutumin da kofarsa ta fi kusanci da kai wannan shi ne fiki na farko da za a samu a cikin hadisi din fiki na biyu da za a samu a cikin hadisi sai ce wa hadal hadisi yadullu ala inna ismal jari yaqau ala ghairil ladhi sunan makwabci yana tabbatuwa akan mutumin da gidansa ba manne yake da naka ba ko da gidan mutum baya manne da naka yana faduwa a cikin makwabtanka li'annahu qad yakunu lahu jaran laziqan wa babahu min fikkatin ghairi fikkatihi wa lahu jarun bainahu wa baina babihi hadar zira'aini wa laysa bi laziqin lahu wa huwa adnahu ma baban ma da yake cewa mutum zai iya kasancewa yana da makwabci ka tango ku ɗaya da shi wata kalma ta kan wata ta meka masa abu ta kan katan za ta meka ku to amma yana da mutuwa kai kofar ka tana kallon yamma a wani titi shi kofar ka tana kallon gabas a wani titi kuma da kan garku a manne sai makwabcin kuma ba ku da katanga amma kofar gidan ku ba ta fita shi go ba ko ta ku a shi to wannan mai ka ko goma ko ta ko a shirin shi ma makwabcin ka ne kuma ya fi kusanci da kai akan wanda ka kanga ku kake manne saboda ba za Allah ba ka kanga ya kalla ba ta ila akrabi bima minki baba wanda ya fi kusanci da kofa da haka kenan ko da makwabci ka kanga ku tana manne ana fara la'akari da wanda kofar ka kake dab da gidanka kana fitowa ko da kai arba da kofar gidan shi ina mai haƙƙi na farko a daga kofar gidan ka wata kin aka bude tsaure ma ya rufe kofar gidan shi haka wani hindi mai girma haƙi kamar kofar ɗaki da kofar ɗaki in aka rubo wani aka kuma haɗa kamar sama da tsakiya to wanda yake da wannan hindi yake da girma haƙi hindi nake na haƙi na biyu da za a iya samu aya zarafi na biyu wani malami da ke kiran sa muhallab sai yake cewa inna ma amara alaihi salam bin haqiyati ila ila man qaruba babuhu li'annahu yanzuru ila ma yadkhulu darajalihi wa ma yakhruju minha yace abin da yasa aka ce ka fara da wanda kofarsa take dabda kaka saboda shi ne yake kallon abin da yake shiga gidanka kuma shi ne yake kallon abin da yake fitowa daga gidanka in ka roƙo da kan kuna za ka shiga yana kallo in an ci dadi an fito kwansan kwai da kwansan ayaba da kwansan lego za a zama da kai nan fa za a fito shi ne a leke shi ne yake kallon me yake shiga shi ne yake kallon me fita fa idza ra'a zalika ahabba an yusharikahu fihi daka idan gidansa ya ga an shiga da wani abun daɗi gidan zai so a ce shi ma ya samu ta so cikin wani abun daɗin da ya shiga gidanka sannan abu ne da gaba da aka ce a fara da shi wa annahu asra'u ijabatan li jarihi inda ma yanubu min hajatin ilayhi min awqatil ghaflati wal gharra yake kuma shi wannan makwabcin fa shine farkon wanda zai fara baka gudunmawa inda wata musifa ta afko kana kira da ka ce jama'a a taimaka wata kaje na kafu ko ita ko bi ne shi go gidan zaka kenan idan za a bukaci taimako zai fara baka taimako ya kamata kuma idan alkhairin ya zo a sai ta kai shi zaka fara wallahi ta'ala alam fiki hunan gaba da za a samu wannan duka na turo ta ne a cikin sahihul bukhari da ibnu battal sai kuma wani malamin da ya sake wani sharhi shi kuma sai ya ƙara wata fa'ida din ina yake cewa a ila aini ma'udi awwalan ka tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wane ne zaka wa kyauta da farko a dan yi hakuri Allah qala ila akhra bihi ma min kibaban ai la jidaran sai kita wanda yake kusancin kofa ba wanda yake kusanci da katanga ba wala alla wajhuhu sai kita mai yuwa abinda manzon Allah yake abada wanda yake kusa da kofa annahu aktharu ikhtilaban wa azharu ikhtilaan fa yakunu bi husni al-ishrati wa dhuhuri al-qawadati awla yake domin wanda kofar ka take dauke shi kukkusa fuduwa da juna sama da wanda kofar ka take wani cike ba mai ki kana fitowa za ku yi kusur da asuba in kun da masallaci za ku yi kusur in zaka fita gurin aiki za ku yi kusur wata kin yana zauna za ka fita wata kin kana zauna za ku da wai ki ce ka kudin ku zai zabanto ya ku kusanci da wanda kofar ku take manne ko me wa azharu ittila'an kuma ya fi kowa kallon abin da ke faruwa a gidansa saboda kofar shi tana manne da kofar gidansa fa yakunu bi husnil ishrati wa zuhuril mawaddati aula da haka kenan ayi zamantakewa mai kyau da shi a nuna masa kauna shi ya fi cancanta sama da wanda yake yake nesa da kai wannan ya tabbatar da fadin Allah madaukakin sarki inda yake cewa wal walidaini ihsanan wa bidil qurba wal yatama wal masakin wal jari bil qurba والجار للذنوب فذاك يتو فكر الجار للقربى والجار للذنوب وثم لما كانت جار للقربى هي المسلمي جار للذنوب شيني wanda yake arni وثم suka ce jar للقربى shine wanda yake dan uwanka na jini jar للذنوب wanda yake dan uwanka na nesa وثم suka ce jar للقربى shine alqarib almasani minka shine wanda yake da kusancin gida ile fasara da Allah ya abada ya bada wal jari dil qurba makafin da kuke tabbata shi a gida sai manzon Allah ya ce kofa da kofa wallahu ta'ala a'lam da haka dai wannan hidin dalilin da yasa manzon Allah ya ce in zaka fara kyauta to fara da makafin ka wanda kofar ka take zaka kusanci da shi Allah ya sa mu dace sai babu nan da yake cewa babul adna fal adna min al jirani babul afara da mafi kusanci sannan wanda yake gunsa zuwa gan kusanci min al-jirani cikin makwabta in ka tabi alkhairi wanda yake kowa kusanci da kai fara ka kai shi kida yake cewa haddathana al-husayn ibn quray qala haddathana al-fadl ibn musa al-walid ibn dinar an al-hasan annahu su'ila al-jari fa qala 40 daran amamahu wa 40 khalfahu wa 40 an yaminihi wa 40 an yasarihi haka tambayi al-hasan sai hadathana al-husayn abu anda aka ce an tambayi al-hasan anil walid ibn dinar anil hasan daga al-hasan shi ma mu mu wal al-hasan ne malamai suka ce shi al-hasan al-basri sai daga cikin manyan manyan tabi'ai annahu su'ila al-jar sai aka tambaye shi wai suwaye makwabtan mutum in za a kididdige makwabta suwaye makwabtan mutum halatun da masa ife yake cewa 40 daran amamuhu in ya budo kofar gidansa ya tsaya to 40 daran amamuhu gida 40 a gaban shi duka ne sa makwabtan shi zaka idan gidanka yana tsallaken titi abin da ya tsallako titi gida 40 idan zaka kirga waɗannan duka ne kan makwabtan shi wa 40 alfahu da kuma gida 40 a bayan shi gaban gida 40 baya gida 40 wa 40 a yaminihi da kuma gida 40 a daman shi da masa gida 40 wa 40 a yasarihi da gida 40 a hagun shi za ka wadana dukkanin su makwabtan mutum ne 40 gaban ka 40 bayan ka 40 damar ka 40 a hagun ka da haka kenan mutum yana da makwabtaka da mutum 160 a kowane ɗaya daga cikin gidajen shi sai dai waye karwato hadisin a wajen aka samu hadisin al-hasan al-basri ko al-hasan al-basri da mamara da tabbas sai ba annabi bane ba ko ba kuma mai bawe ba sahabi bane mun ce menene tabi'i ne idan tabi'i ya rawaito hadisin da ake ce mai Abu Salamu ina da alaban bai koniya ne makafu iko anya ana ce mashi makafu iko me hadisi makafu iko shi hadisi makafu iko ne wanda mursali ya tsallake sahabi sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce ko oke makafu iko ne hadisin da ya tsaya akan iyakawa iyaka iyaka tsari to iyaka hadisi makafi menene min ku bayyana sai hadisi ne da hifi to sai dai bai danganta shi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da malamai suka bi bi hayya sai suka tada hazo al-hasan al-basri ba matsala da haka maganar ta Imam al-Hasan al-Basri ce a gurin Hasan al-Basri suwa ya makafatan mutum ina ce mutum gida 40 a gaban ka gida 40 a bayan ka gida 40 da barka gida 40 hagu sai dai ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne ya kance da wannan da haka malamai sun yi ta kokari ya kance wa suwa ya kamata su zama to makafatan mutum da haka mai Imam al-Hasan sai yake cewa duk an garin ku idan kun hada kabila daya makafatan ka ne kamar nan garin in dai kabilar ku daya to duka su makafatan ka ne idan kai Hausa fulani ne to duk Hausa fulani ne suke garin kowa makafatan ka ne da dan ka tsaya alheri to kana so ka tsanda a cikin makafatan ka Hausa fulani wanda ya kusa da gidan ka ne da zaka fara da shi wasu kuma suka ce a'a wanda yake matsayin makafatan ka shine wanda idan kai kiran sallah ko an yi kiran sallah duk wanda ne fi kiran sallah a masallacin da kake sallah to wannan mutumin makafatan ka ne kamar masu sallah a masallacin arewa idan aka zala su ka aka kira rata to wanda duk wanda ne ke kiran sallah da masallacin arewa tun da anan kake sallah to wannan mutumin makafin kai ne duk da kuka zala su ka kuka arewa makafin ku an kuna zo ku rage yau makafin ku ya ku rage nasu yikar ku ko ku rage masa kara amma idan mutum ya je kiran sallah kawai da babu shafi ya fa in dai ya je kiran sallar masallacin ku a masallacin da kuke sallah to wannan mutum makafin kai ne wasu kuma suka ce a iyaka abin da ake kira makwabtan ka shine wanda in kai ka ko 40 zira'i 40 daga gidanka kuna iyaka makwabtan ka in ka taka nan ta ko 40 duk wanda kofar ka ta fado a wannan ta ko 40 din ko zira'i 40 shine makwabtan ka wannan iyaka ta ko hannu ce ko wata kin in kai nan gida ɗaya zaka samu nan gida ɗaya zaka samu kaman kai gida ɗaya bayan kai gida ɗaya wata kin haka zaka samu a irin gida zai ne zai kira mafi shi ba fifi kenan ko wata kin an matsa ka samu gida guda biyu kaga suka ce ya ka zira'i 40 wadannan su ne makwabtan ka bil akhas dai shi ne ba a samu dai riwaya ta gaskiya daga manzon Allah ba da ya iyakance wani da wani su ne kadai iyaka makwabtan ka kaga idan alkhairi ya same ka sai malami suka ce ba iyakance ba iyaka wanda ya kuwa hukunci da gidanka yawan alkhairi ka yawan damar ka shi ne yawan mutanen da za su samu alkhairi mutum ɗaya za ka iya dauka wanda ya kusanci da kofar za ka iya ɗaukar mutum biyu wanda yake bin su a wajen kusanci za ka iya ɗaukar mutum uku wanda yake bin su a kusanci za ka iya ɗaukar mutum goma wanda suka fi kowa kusanci da gidanka 20 wanda suka fi kowa kusanci da kai 30 wanda suka fi kowa kusanci da kai ya danganta da damar da Allah maɗaukakin sarki ya ji a hannunka Allah maɗaukakin sarki ne sa mu dace hadisi na gaba ce haddathana bishr an karɓo daga bishr ibnu muhammad قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا عكرمة ابن عمار قال حدثنا علقمة ابن بدالة عن زيد قال سمعت ابا هريرة قال ولا يبدا بداره الاقصى قبل الادنى ولكن يبدا بالادنى قبل الاقصى شي وانا حديث اخر بقول لكم مثل هذه كره شي حق علقمة ابن بدالة ابن زيد يتي يا ابو هريره ينا سيوا wala yabda'u bi darihi al-aqsa kada mutun ya fara alkhairi da makwabcinsa da yake nesa in ka fito za ka yi kyauta to kada ka tafi karhin ciki ka ce akwai gidan wani kar ka fara da shi qabla al-adana kafin ya fara da na kusa da shi dole ka fara da na kusa sannan ka je da na nesa ila ce wala bi yabda'u bil adana sai dai fara da mafi kusanci qabla al-aqsa kafin ya je makwabcinsa da yake na nesa shi ma dai yana fake tabbatar maka targamar babin al-adna fal adna in za ka yi alkhairi mafi kusanci mafi kusanci mafi kusanci wallahu ta'ala alam Allah ya samu dace sai dai shi wannan hadisin da ya tsaya kan Abu Huraira wanda yake riwaya daga hannun shi al-qamata ibnu badala ibnu zaid malami suka ce a duniyar hadisi banda wannan hadisin ba a rawaito da wannan isnadin ba daga al-qamata daka wani hidin kai hadisin sa aka samu a duniya ko malaman hadisi ba su san kowa yayi ba a duniya sai za ka ce hadisi ne bai wallahu ta'ala ala malaman hadisi ba sa cewa hadisi ya inganta ko bai inganta ba sai an san cikakken tarihin ka da rayuwar in ba a sani ba ko a gurin su majhul ne ka iya karɓar magana ba kuma kara da kuskure ko kara da wani sunci da haka ba su karɓa ba to dalilin ba san wai alƙaba ta gunna badala ba malamai suka ce hadisin ba yi fili Allah ba mai ikon dacewa ina ga kuma nan zamu tsaya duk da lokaci da saura da yawa ko lokaci na gaba sai mu tashi babu man aghla albaba ala dar mai makayin musulman da ya rufe kofar shi dankar makwabcin shi ya kusance shi kina zamu tashi a fati mai ba insha Allah ta'ala har rubuta tabbai wannan sati wanda mun ansa wasu mun kwanda wasu a hannun su da su kamar haka mai tambaya da farko yake to ala zafar ta malam menene asalin sunan Abu Huraira ko me yasa ake kiransa da suna Abu Huraira wata kalba da muka fara karatu cikin wannan littafi din ko zaka sai mu sai koma darasi na uku mai yi magana akan wane ne Abu Huraira cikakken sunansa da nasabarsa da garinsa da me yasa ake kiransa da wannan suna din amma dai a gurgurzan mutum ana kiran shi Abdurrahman bin Fakhrin kuma ya tabbata hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana masa suna da Abdullah kafin ya musulun da ana kiransa da suna Abu Shamsin an masa suna Abu Huraira saboda wata kyanwa da yar karama da yake da akwai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya masa alƙunya ya danganta shi da wannan kyanwa din wallahi ta'ala a'lam mai tambaya ta bisa ala gafar sa malam tambaya nake akan mutum da take rage abinci ta cewa mijinta ya kare domin ya ba ta wani kuɗin sai ta wasu uzurrukan da kuɗin sai ta wasu uzurrukan da kuɗin ta ci halal ne ko haram Allah ba malamin sun ansa min tambaya ta haka duk mace da take rage kuɗin abinci gidan mijinta ta ce ya kare ba a cewa ta ci halal ko ta ci haram sai an san meye dalilin da yasa ta rage wannan kuɗin abinci idan akwai abin da ya dace na haƙƙin makwabta haƙƙin mijinta ta yake ba su ko ba hanyar da za ta samu kuɗin da za ta biya wannan bukata sai ta wannan ƙaryar to wace karɓi kuɗi sai bukatar gidan bil ma'rufi wannan kuɗin halal sai abu ne da ya dace in kwa koyewa ta idan ta yi adaye ta yi wata bazinta ko ta sai wasu kwanukan ko ta sai wasu abubuwan da yake ba mijin da ya kasa yi mata a kansu ba wannan kuma ta ci haram ne ina jin mun faɗa har a wannan majalisin ko Hindu matar Abu Sufyan wata rana ta zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta ce miji na mutum ne mai kyashi rajulun shahi mutum ne mai kyashi yana san abu amma ba zai yi wa kansa bukata da kuɗin shi ba sai ke ta kuma ni da ƴaƴana baya ba mu abin da zai wadace mu in nayi sata a dukiyar sa babu laifi manzon Allah ya ce ki dauka a dukiyar mijinki Abu Sufyan abin da zai wadace ki ke da ƴaƴanki amma ba ku kyautatawa ko dai mai mali abi sufiyana mai fitu a wala dake bil ma'ruf da ka in wani abu ne da ya dace a yi a gidan ta dauka kai abin da ya dace a gidan ko ta mai ƙarya ce fa ya kare bai kare bai ba da kudi suka yi bukatar gida kai dai da abin da ya dace wannan halal ne babu laifi a ciki in ko ta mana furce shi ne dan ta wani uzurin gaban ta wanda ba mijin ya kasa a kai shi ba ko ba dole bane yi wannan uzurin ko wata bajinta take so ta yi a gefe wannan haramun dace za ta biya shi kuɗin sa a ranar gobe a kiyama wannan kuma yake ta assalamu alaikum malam tambaya ta anan shine idan ya kasance dan shi'a wata kila nan tambaya idan mutum ya kasance dan shi'a ne kuma dama ni ma irin hantsi ne daga gidan kowa na'am yana tambayar akan mutum ɗan shi'a kuma shi mai tambayar ya ce shi kansa hantsi ne daga gidan kowa da shi ake sunna da shi ake dariƙa da shi ake shi'a da shi ake komai ko hantsi ne daga gidan kowa Allah ya ƙara wa mala imani tare da tsawon kwana da kuma tukuci da gidan aljanna amin Allah ba mu gaba daya yaya ya kamata ya zauna da shi shi hantsi ne daga gidan kowa ya kamata ya zauna da ɗan shi'a ko shi ne manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya yi kaida yake cewa la tufahim illa mu'minan ko wala ya'kul da'amaka illa safiyan kada kai abokuwa da kowa illa mu'minan fate mutumin da kai yadda da imani shi kai yadda da addinin shi mutumin da ba ka da matsala a cikin aqida sa wannan ne ya kamata ya zama to abokin ka da ka ba a abota da dan bid'a ba a ba da aminci ga dan shi'a ba a yarjewa dan shi'a ba ya zama aboki wannan yene yadda ya kamata a zauna da kowa kada kai kowa abota da kowa kada kowa ya zama to aminin ka kada kowa ya san sirrin ka sai dan uwanka a halin sunna wanda kuka amince da shi ne sai ka mata san wannan kai kuma han ile ga gidan kowa wato kai kuma kai sa'a sai ka fado a cikin wannan Allah madaukakin sarki ke cewa muzabbina baina zalik la ilaha ula'i wala ha ila ula wala ila ha ula suna kai komo tsakanin ahlus sunna tsakanin ɗan bid'a tsakanin ɗan shari'a ɗan shi'a tsakanin ɗan tijaniya tsakanin ɗan qadariya ko ina je na fi ne sai kuma ka fadi kai baka cikin ɗan shi'a baka cikin ɗan sunna baka cikin ɗan tariqa baka cikin ɗan bid'a haka baka yi sallah kuma da yar lahira sai me ta faida haka baka saki da shi zaka sai ka fadi a karkashin wutar jahannama innal munafiqina fi dharkin asfal minan nar wani ne munafiki a aqida ko munafiki a cikin mu'amala da haka so ake ka tsaya kai fi daya shine abin da yake ba mutum gidan aljanna yasa ma malamai suka ce abin da kai imani da shi shine ake sai maka aqida me aqida kuma suka ce al-i'tiqadul jazi al-muwafiq ko al-mufabiq lil-waqi abin da ake cewa aqida ko ake cewa matsaya shine mutum ya kudirce abu jam a zuciyarsa ba shi da shakku kuma wannan abin da ya kudurce ya dace da alqur'ani da hadisi wannan ne ake kira aqida daga in ka zamsu da sunna abubuwan da suke karantarwa akwai alqur'ani akwai ahadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam so ai zuciyarka ta tsaya kai fi daya babu shakku duk wanda ya saba shine da kuskure baka kallon sa baya baka sha'awa wanda ya tace aqida in kai wannan tsayuwar ne ake kirga ka cikin masu aqida kuma ake sa maka ran zaka samu sakamakon wannan aqidar ka amma sana na kace kai wannan abu bana salara dan burge ni akwai sha'awa wallahi kaga suna sala suna sala suna sala suna sala har yanzu kana da matsala suwa da kace ai suna sala suna sala har yanzu kana da matsala suwa da suna sala suna sala har yanzu kana da matsala kai din so kace abin da kai imani ka tsaya gam akan shi ko iya tarayya da su a wasu ayyuka na alkhairi ko iya sabawa da su kan karantarwa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam amma ayyuka alkhairi kusan kowace aqida da aka dauko a duniya suna da alkhairi har in ba gare da inda za ka da za ka akwai abun birgewa a cikin abin da kake wata kuma ma kike ga suna son junan su son juna ko abun da ake da musulunci ya tsaya karantar ko kai kace kana son in ba shi dan saboda suna son junan su babu abun birgewa a ciki da haka kowace aqida ce in dai ta saba aqida da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya zo da ita kada ka rika leka ta ka tsaya akan sunna ka kafa akan sunna din abin da ya dace da kai in ka tsaya akan sunna ka baba akan sunna kuma kada kai abota da ɗan shi'a yi abota da ɗan sunna ina ce mun karanta sharhu sunna ko a cikin sharhu sunna Imam Al-Lalakai yana faɗa cewa lalle kada mutum yayi abota sai mutum na Imam Al-Barbahari ne kan nake ta Al-Lalakai ko kada mutum yayi abota sai mutumin da yake mai sunna irin shi kuma an zaka bada auren yarka karka bada ta ce ga wanda yake dan sunna Allah madaukakin sarki wa mu ikon kiyaye wannan shi kuma yake cewa assalamu alaikum mala ina da tambaya game da saukar bako shi wanda zaka yi wa hijima hide wanda yazo daga wani gari ko kuma har ma dan cikin garin ku ma'ana wanda ya ziyarce ka daga wata unguwar duka da suna ambu sunan bakon ku kuma ko ne ana masa hijima daidai gurgurdan halin da yazo da shi amma galibi ba kwalla ake magana cikin hadisi shine wanda ya taso daga wani guri zai wuce zuwa wani guri ko wanda yazo garin ku kafin ya samu abin shi ake magana a kai amma da ya taso daga wata unguwa ya kawo maka ziyara ta musamman shi ma baban ka ne yana da bukatar karrama yana da bukatar girmamawa sai dai hidimar da zaka masa ta bambanta da wancan wanda ya taso daga wani garin wallahi ta'ala a'lam wannan kitta Allah assalamu alaikum Allah saka mala da alkhairi mala ina da bukatar a sanya kakana cikin addu'a yana fama da rashin lafiya Allah ba shi lafiya Allah ba shi lafiya dukkanin musulmi da suke fama da rashin lafiya Allah ya ba su lafiya wanda suka roƙi Allah ubangiji ka gafarta musu da dukkan su kuma Allah ka ba mu ikon tare da su da imani wannan yake cewa assalamu alaikum mala menene bambanci a tsakanin giba da rada da kuma annabimanci suna da bambanci giba da rada da annabiman su alwayin da yake giba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya fassara sai yake cewa zikiruka aqata bima yakrahu ambatan dan uwanka da abinda baya so wannan ita ce ake kira giba zikiruka aqata bima yakrahu in mutum baya son abu ka ambace shi da shi wannan ita ce ake giba malaman da suka yi jani ana suka ce wannan abinda baya so a halitta shi ne ko a halin shi ne ko a ilimin shi ne ko a dukiyar shi ne ko a yayansa ne ko a matansa ne ko a gidansa ne ko a sana'ar shi ne in dai za ka ambace shi da abin da baya so wannan abin shi ake kira gulma ina gina na Aisha wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya abba suka ce ya fadi girman ta da martabar shi kare kishi na mata sai ya motsa sai take tawon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zaka yi da wannan matar sai ta dan kwatanta ta haka irin yanayin tsawon ta ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fata rai shi ce wallahi kin fadi wata kalma la qad qulti kalimatan law mutijat bi ma'il bahri la mazajat wannan kalmar kin fadi kalma mai muni inda za a dauko ta a juya ta a jefa ta cikin teku sai wannan tekun ya canja saboda munin wannan kalmar da ta fada saboda ta ce wace ce ta yar guntuwa yar karamar mace to ga yawa mutum kalmar da ba to kaga wannan abu ne a cikin halitta to ga yawa mutum abu a cikin halittar shi in dai baya so wannan abun gulmace wata kalka zahi magana ta ce dan guntun mutumin nan wannan mai dan tsilin kan in dai baya san wannan abun a ranka gulmace malamai suka ce inda baya zama gurma sai idan ya kasance littari an yi a gane shi aka kasa gane shi wane aka kasa gane me kaza aka kasa gane mai sana'a kaza wanda yake aiki a guri kaza kai wanda ake ce maka mai ido daya yanzu kaga wannan wanda ake ce maka mai ido daya ka faɗa ne littari dan a gane wanda kake magana ba san mutunci ba amma ko kana zuwa ina ana tsuwa da ido daya zaman alhajiwa ne mai ido ɗaya da ka ambata a nan gurin gulmace saboda ka faɗa da niyyar cin zarafi in dai baya son wannan kalma ita ce ake kira gulma dan haka dai gulma ambata dan uwanka da abin da baya so wani gina ke kira gulma wanda kake kusanci ne da ita ce annabimanci ta yi gama da gulma ta bambanta da gulma ne ita gulma a majalisi ɗaya ake yin ta annabimanci a majalisi biyu ake idan ka zo wannan majalisin ka yi gulma to kuma sai ka tattara tsanin majalisin sai ka koma dai majalisin sai ka ta mun zauna a guri kaza an ce kaza an ce kaza an ce kaza nan ka harzuka su ka fada su san ba ka ce ka harzuka ka fada wani zuwa da yake kallon sa mutum yake kirki shine har ya samu guri yake zaki na shi ya manta uwarsa anan ta za ta yi eh na to ka fi da ku sai ai ji wallahi a guri kaza an ce ai uwarka ta yi kaza dawale ma suna wannan guri din ba zai fushe da yana kawo wani nan har sai ya fata tsakanin wanda suke nan gurin da wannan guri ko tsakanin miji da mata a gaya wa mijin a gaya wa matar a gaya wa mijin a gaya wa matar har sai daya tsare ba tare da ya san me yake faruwa ba wannan shine ake kira ne annabimanci Allah ya fita mu daga cikin su ita kuma rada ba sai da zan fassara maka rada ba rada za ta iya zamantuwa tana daukar ma'anar gulma zaka yi zama tsakan ɗaukar ba a na sirri wata kin abu ne kake so ka faɗa sirrin ka ne ba ka so mutane ka gane wata kin kuna sauri za ku je ku fi wani abu da za a samu riba kar ba a riga ka yanzu ka ce da Allah na kara sa kasuwa yanzu nan yanzu ka gaba wanda kai gulma da shi wani sirrin ka ne ba ka so ka faɗa wannan kalmar ba wani abu da zai faru a cikin ka wannan sirrin ka ne ka koyi tana ɗaukar ma'anar sirri matsawar ba ku uku bane a wannan gurin babu ne ki za ka iya ko goma da cikin majalisa zaka iya karawa ɗaya ka ga wani abin da kake so ka faɗa sauran ba su da matsala amma ku uku ne kai ra'a da ɗaya ma'ana kenan wannan ra'ar da kai tana da dangantaka da wannan gurin ko baka faɗi sharri ba a kansa wannan ba ta dace a wannan guri din ba sannan ra'a zaka iya ɗaukar kalmar gulma ko kuma zaka iya ɗaukar sunan alhamzu ko kuma allamzu wanda Allah ya ce a wajen ne kulli huma zakin lumaza kuma zakin luma za su ne wanda suke cin mutuncin mutane a gabansu alluma za wanda suke cin mutuncin mutane a bayan idanunsu ko kuma alhuma za wanda suke cin mutuncin mutane da bakinsu alluma za wanda suke cin mutuncin mutane da aikinsu to gulma yanzu a nan aiki ce ko baki ya shigo sai ya zama doke nan ka haɗa wajen siffanta wanda aka tsine wa cikin suratul nuri ne ko cikin suratul nur hamazi masha'in binami akwai annabimanci a ciki ko akwai gulma a ciki sannan kuma akwai wannan alhammar su shine cin mutuncin gaban sun a gaban shi da abin da baya so wallahu ta'ala a'lam subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin Allah ya samu dace to mala ba kuma ne hada rike kuma insha Allah sai fati na gaba da sun da sun da sai magana akan insha Allah ta'ala.